بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا مؤرد وانا رانا تا صبر شابك ويقوت الجماد الأولى شكرا تبيو الهربين دبقوي وان دي دي تاكوس قوت النبمبر دوبي لأشل جريبي لدية وانا مجلسي نام دمك سابا وانا كراتيش الأحكام لما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم. نا الحافظ العلامة تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. منا كتاب الجنائز، منا حديث أم عطية. إن شاء الله دام قارئ كان تولى حديثي سيمك عارش أبن دي منا سولان الشري. ما لقيت عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، يعني إزارة. وفي رواية: أو صبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وانا حديثي دك أم عطية الأنصارية كتي ما زال يشكو وجمه أرانا دا إرسة رسول سيتي كومتا وانكي سبي أكو كو بيركو أبن ديكو أنن نكون قاقوي بكاتا حكا da ruwa da magariya. Sannan kuma ku sanya sabon da za ku mata na ƙarshe kafur ko wani abu na kafur. Fa idza faraqtuna, in kun gama wankan, fa adinnani, ku sanar da ni. A lokacin da muka gama sai muka sanar da shi, sai manzo Allah ya ba mu haqwahu, ya ba mu wato zaninsa. Sai ya ce: ashirna habihi, ya ce ku sanya wannan ya zama shi ne abin da zai fara. Zai zama shi'ar a wajenta, zai taɓa jikinta, shi ne wato farkon abin da zama alkamalinta, alkamalin da za a sa wata a sama kenan. Banda na biyu, banda na uku, misali, alkamalin da za a sa na farko shi ne wato abin da ya taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ali izarahu, yana nufin abin da manzon Allah yake ɗaurawa. A wata ruwaya manzon Allah ya ce musu: ku wanke biyar, uku ko biyar, ko bakwai. Sannan kuma ku fara da ɓangaren dama kafin ɓangaren hagu, sannan kuma ku wanke ɓangaren alolanta. Sannan kuma Ummu Atiyya sai ta tifke mata kai tifka uku. Mun yi magana cewa wannan Ummu Atiyya ba ta yi da raɗin kanta ba, ta yi ne da umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta tifke gefen inda muna da ƙaho, na zaka ƙaho gefen dama da hagu, aka tifke shi, aka mishi, aka kitsa wajen. Sannan kuma sai aka bi kuma gaban goshi, shi ma aka tifke, aka ci a wajen. Sannan kuma gashin da ke baya, shi kuma aka sake shi. Wannan shi ne tifka guda uku da ake yi ma mace in ta rasu. Kuma muka ce wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sabani wanda yake cewa wannan ijtihadi ne kawai na Ummu Atiyya, ba ijtihadin ta bane manzon Allah haka ya ce ta yi. To, abinda za mu tattauna yau insha Allah abubuwa ne guda biyu. Nan mazala ga shi ya ce a yi wanka, to menene tarajin addinin musulunci akan wanda ya yi wanka ko kuma ya ɗauki mamaci ya kai shi kushewansa? Akwai hadisi da ya zo a wannan babin na cewa wanda ya ɗauki, wanda ya mishi wanka shi ma sai ya yi wanka, wanda ya ɗauki gawa ya kai ta kushewanta zai yi alola. To menene wannan? Musahabi ne ko wajibi? Sannan kuma abu na ƙarshe da muka gama lokaci ya ba mu, za mu shiga hadisi na gaba. shine wato yanda shi kanshi ake likafali din za mu faɗa a takaice dan kusan duk malamai yanda ake likafali din kusa shi ittifaki yanda ake likafani da kuma yanda ake sanya shi mamacin a cikin kushewansa ya za a yi a sanya shi fuskanci al-qibla Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abdurrazzaq As-Sanani da wasu su sun tafi zuwa ga cewa mustahabi ne ga wanda yayi wanka ma mamaci ya wanke mamaci ya masa wanka mustahabi ne shi ma yayi wankan sa su mustahabi suke cewa galibin malamai wanda suke aiki amfani wannan hadisin zamu zo karanta sabani shi Imam Ahmad Imam Isa bin Rahuwiya da Imam Al-Bukhari da wasu daga cikin malaman hadisi manya da suke ganin su ba mustahabi bane saboda suna ganin hadisai da suka zo a wannan babin ba su da karfi so insha Allah zamu kawo wannan hadisan sai kuma muga abinda wato ba shi zai ba mu hadisin da yazo farko a wannan babin shine hadisi da Imam Ibn Abi Shayba malamin Imam Al-Bukhari Abubakar Abdullah Ibn Abi Shayba ya fitar a cikin musannaf dinsa da Al-Bukhari a cikin Al-Kabir Al-Bukhari yana da littafai kuma an ce Al-Bukhari ba wai yana bukar sahih littafin sa kadai ba yana da Tarikhul Kabir yana daga cikin littafai yana da Adabul Mufrad da sauransu da sauransu da Al-Bayhaqi a cikin Al-Kubra ta hanyar Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Laythi ibn Shahin shi ma ya fitarta a cikin An-Nasikh wal Masu ta hanyar Al-Mu'tamid ibn Sulaiman dukkan su biyu Muhammad ibn Amr da kuma Mu'tamid ibn Sulaiman daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga mazal Allah ko daga Abu Huraira daga mazal Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ghassala mayitan falyaghtasil duk wanda yayi mamaci wanka to shi ma in ya gama yi wanka wa man hamalahu wanda kuma ya dauke shi ya kai shi kushewansa falyatawadda fi alwala wannan isnadin wannan hadisi musamman isnadin farko Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Laythi hasan al-hadith ne hadisin sa hasan ne sai dai yayin da yazo da wani abu da yake kara Imam al-Bukhari abinda sa shi ya kokarin rawana wannan hadisi ya rawana shi da abinda Imam Muslim ya ruwaito da riwayar Musa ibn Hizam Musa ibn Hizam yana ya ruwaito daga wato Hammad ibn Usama Abu Usama daga Muhammad ibn Amr daga Abu Salama daga Abu Hurairah zai magana Abu Hurairah shi Imam al-Bukhari shi fitar da wannan riwaya shi kansa ba at-Tirmidhi ba shi Musa ibn Hizam shi ne at-Tirmidhi din shi ma mutumin Tirmidhi ne to abinda malamai suke watakila an fahimci shi wancan Muhammad ibn Amr ya ruwaito riwayar sai ya wasale ta zuwa ga manzon Allah daga Abu Salama daga Abu Hurairah ga manzo Allah shi kuma da baya da yin kurakurai shi Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Laythi al-Madani thumma Madina to shi yayi wanda yake shi girma a sha'anin Muhammad ibn Hizam at-Tirmidhi sai yake ruwaitowa daga Hammad Abu Usama shi kuma yana ruwaitowa daga Muhammad ibn Amr duk daga shi dai wannan malamin a matsayin magana ce ta Abu Hurairah ba magana ta manzo Allah ba to kaga yayi kwankwan baya da haka shi da Imam al-Bukhari yake ganin as-sahih da ma su haka suke idan riwaya ta yi kwanga bakan ba tsakanin ta je zuwa ta isa zuwa wajen manzo Allah ko ta isa ba to kaga gwara ka tsaya akan shakkan akan yaqini afwan ba ka shakkan ba idan sai idan kai kokon to tsakanin raka uku ko kuru ai me zaka tsaya uku zaka tsaya saboda haka to in kai ai kokon to tsakanin ya isa wajen manzo Allah ko bai isa ba sai ka tsaya inda ba kokon to to da gowan kwasa ce wannan abara dan tan tamali ta isa ko bata isa ba malama dizi to za ka ga malamai yanda suke lamarin su abin sai ya baka sha'awa kai da kashi a duniya ba ta samu irin wannan kikirkikin ba to amma in za a lura aina kawo ta riwaya na ibnu shahin da ya kawo a cikin An-Nasikh wal Masu shi na shi riwaya ya fitar ne ba ta hanyar wannan ba ta hanyar shi Muhammad ibnu Amr ba ya fitar ta hanyar Mu'tamir ibn Sulaiman Mu'tamir ibn Sulaiman shi ma ya rawaito daga Abu Salama daga Abu Hurairah kuma a tsayin maganar manzo Allah to kaga maganar Imam al-Bukhari kuma ta sukurkuce a nan maganar Imam al-Bukhari a nan abinda ya soke ruwayar Muhammad ibn Amr to ya samu wanda ya masa muta baya mara masa baya da haka bayan da aka yi dole a karbar ruwayar sa to kuma banda wannan kuma akwai ruwayar da al-Bukhari ya karanta a cikin al-Kabir da Abdurrazzaq As-Sanani da Imam al-Tirmidhi ta hanyar Suhail ibn Abi Salih As-Samman daga babansa Abu Salih As-Samman daga Ishaq Maula Zaida daga Abu Hurairah shi ma ya ruwaito marfu'iya haka ita ma wannan ruwayar wasu daga cikin malamai sun rawayana ta saboda shi Abu Isa Al-Dausi wannan shi wanda yake dalibi na Abu Huraira din sun rawayana ta saboda shi majhul ne to amma kuma shi ma ya samu ta ba ko da ka ce majhul ne akwai riwaya da Abu Huraira ya fitar ta hanyar Amr ibn Umair daga Abu Huraira shi ma irin abin da ya ruwaito din saboda haka ko da wannan da wannan kada su ma ga su zama hujja kuma shi yasa malamai suka ce wato wannan riwaya ne daga Abu Huraira ta tabbata zuwa ga manzo Allah to banda wannan kuma akwai riwaya da Abu Hurairah Tayalisi ya fitar a cikin musnad din sa Imam Ahmad shi ma a cikin musnad Ibn Abi Shayba ce al-Musannaf da kuma Ibn al-Ja'd a cikin Ja'diyat ta hanyar Ibn Abi Dhib daga Salih maula Tawama daga Abu Hurairah shi ma ya ce manzo Allah ya ce ruwan da ya dauki mamaci to yi wanka Salih maula Tawama malamai da yawa malaman hadisi da yawa ba sa karban hadisan sa ba sa karban hadisi saboda ya samu wasu kurkucewa sosai sosai ya sami lalacewa hadda daga baya to galibin malamai ba sa karban hadisan sa wanda suka ji hadisan sa lokacin da suka riske shi lokacin ya su kurkuce akwai Malik a ciki akwai Malik akwai Sufyan al-Thawri da ire-iren tsara da kunsu amma wanda ke gaba da Malik kadan kamar shi Ibn Abi Dhib Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Abi Dhib shi ya ji shi lokacin da ke gariya garauɗin sa da shi babu Ahmad gani yake ma kodawa ba ma wani ikhtilafin da mace shi ne ya dan dadar da ruwayar sa da haka shi ne wannan ruwaya da ma dai sahih ruwayar sa anan ita ma ta karbi tunda wanda yake ruwaitowa daga wajen sa wanda yake ya sarari hadisan sa ne lokacin da yake gaje garaudin sa to kaga shi ma muna da hadisai hadisi guda biyu hanyoyi akalla guda wurin uku muna da hanyar Abu Salama al-Ansari Ibn Abdurrahman Ibn Auf daga Abu Huraira muna da hanyar Ishaq al-Dausi muna da kuma hanyar Umair ibn sunansa Amr ibn Umair sannan kuma muna da hanyar Abu Ishaq al-Dausi wannan kaga duk hanyoyi ne wurin guda uku sannan kuma ga kuma hanyar Salih maula ta'ama duka sai ittifaqi daga Abu Huraira cewa Abu Huraira ya kai shi waya zuwa ga manzon Allah to kaga wannan lalle za a karbi wannan riwaya shi yasa da yawa daga cikin malamai duba da wannan hanyoyi da hadisi suka hasana hadisi kamar Imam Tirmidhi ya sa malamin Imam Al-Bukhari shi sai hasana hadisi kamar Ibn Hibban shi ma ya inganta hadisin kamar Sheikh Uthman Ibn Taymiyyah kamar Ibn Al-Qayyim kamar Ibn Hajar Al-Asqalani kamar Imam Al-Shawkani Muhammad Ibn Ali Al-Shawkani kamar Al-Allama Ahmad Shakir kamar Al-Albani da sauran malamai da yawa kuma duk wanda yace shi musahabi ne ayi wanka din Ibn Sufyan Malik haka shi ma kamar hasana hadisin kamar ya karbi hadisin Hanubi dan haka hadisin in dai magana ta fuskar kanakacin hadisi yanzu ya tabbata to sai dai magana da shi ne da za a yi a nan wannan yana magana wajibi ne ko dan masala ce fal yaqtasil yi wanka to shi ne wannan wajibi ne wannan wankan ko kuwa to magana dai mafi inganci wannan wajibi ba wajibi ba ce musahabi ne idan mutum bai yi ba to ya yi abin da ya zama sarif daga wujub shi ne abin da Ibn Abi Shayba ya fitar daga Bakar Ibn Abdullah yace haddathani Alqama Ibn Abdullah Al-Muzani dai wannan sahabi ne yace wannan tabi'i ne afwan yace ghassala abaka arba'atu min ashabi rasulillah babanka mutane guda hudu lokacin sahabban manzo Allah sun yi masa wato wanka fa ma zadu an kafu akmamakum ba abin da suka kara lokacin da suka yi babanka wanka yana maganar shi yace fa ma zadu an kafu akmamakum wa adkhalu qumsahum fi hujuzihim falamma fagharu min غسله توضؤوا وضوءهم للصلاه ان شاء متane guda hudu ne suka babanka wanka musu kara akan wannan wankan da suka masa ba illa kawai wato haban su sun wato nada haban su sannan kuma suka shigar da rigan su cikin zanzaran su wato alama dai za a yi wanka kaga za a yi wasu za a yi wani alama shi haba yayi annadi na haba ita kuma rigar saboda doguwar riga ce aka dan rage mata abinda bai hana su su yi mishi wanka falamma fagharu min ghusli ya'ni suka gama masa wanka aw min tafsiri tawabba'u wudu'ahum li salati suka Allah suka salla kawai na sallar jana'iza aka babu ruwan su shi su wannan ya ishe su ba su yi wanka ba kaga wannan isnadin sahihi ne Alqama ibn Abdullah al-Muzani ina ganin sahabi ne ko tabi'i ne ina kokonto saboda haka dai wannan kaga kai tsaye ya nuna cewa ba kowa a cikin sahabba akwai wanda baya yin wannan wanka din sannan kuma banda shi akwai kuma riwaya daga sauran tare ko tayi da Al-Baihaqi ta hanyar Ubaydullah Al-Umari daga Nafi' Maula Ibn Umar daga wazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullahi da Umar afwan Abdullahi da Umar yake cewa kunna nuqasilul mayyit mun ga cewa muna ma mamaci wanka faminna ban yakasil daga cewa akwai wanda yake wanka wa minna man la yakasil a cikin akwai wanda baya wanka kaga wannan baya fasara maka Abdullahi da Umar ya riga ya gawa maka baka cewa wannan mustahabbi ne wanka kenan to abin da yafi magana mafi inganci musamman idan wanda ya dade yana jinya wanda ya dade yana jinya wato abin zai zama sahabin yayi tsanani kwarai da gaske galibi ba ka rasa lokacin da ake masa wanka riyan da kake son ka zama ka afai da wasu kwayoyin danna cuta to in ba wankan aka yi ba to wannan zai iya bayuwa kuma mutum ya kusa da kanshi to wannan an yi shi lil wiqayati wal ihtiyar ne wata kila zai iya zama wajibi in ya zama wannan mutumin ya wuce da wani abu na communicable disease wani cuta wanda take haruwa kaga to wannan ai ba za ka je ka mahalaka ba in ka riga ka gama yin abin da yake wajibinka to kuma sai ka je ka halakar da kanka zai iya zama wajibi saboda haka magana mazala din anan tana da fuska kwarai da gaske da yawa daga cikin malamai sun tafi akan mutahabbi daga cikin malaman da suka tafi akan cewa lalle ai wanka shine Imam Zuhuri Muhammad ibn Shahab az-Zuhuri da kuma Muhammad ibn Sirin daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin da kuma Abdurrazzaq As-Sanani kamar da duk wannan zawai za a same su a cikin musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani sannan kuma wannan shine maganar Imam Malik kamar yadda Imam Tirmidhi ya shikaito wannan kuma shine maganar Imam Shafi'i kamar yadda ya faɗa a cikin kitabul um da dayawa daga cikin malamai suna cewa wannan musahabbi ne saboda haka as-sahih wanda ya dauki mamacin ya samu dama yi wanka muka ce musamman idan cutar ma ta zama ta ci ta jiki sosai za ta iya zama wajibi idan ta zama in ya zama mamacin yana da wani dauke da wani cuta wacce take tana iya harbuwa to wannan dole ka je ka sami wasu abubuwan hanyoyin rigakafi bayan ka gama ko da ka sa riga da sauransu to bayan ka gama dai musalle ka je kai wanka din nan sannan kuma wanda ya dauke shi ya dauki mamacin aka tafi da shi can wajen kushe wasu to in ya dawo sai a lura sai ya sake jiddada alularsa ko da yana da alular to sai sake jiddada alular wannan musahabbi ne to sai abu na gaba wanda shi za mu gaba da shi wannan hadisi sai mu shiga hadisi na gaba shine wato yanda ake likafani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga mun huta hadisin Aisha cewa manzon Allah kufina fi thalathati athwal bi yadin shi manzon Allah ai mushi likafani da wato sutura uku da shi aka kuma fara ne to anan dai malamai abinda suke cewa kusan din zan ta faɗa kawai saboda kusan ittifaqin malamai sun tabbata akan abu guda biyu da ake bukata lokacin da za a yi likafani a same su a sami al-itar sannan kuma a sami as-satr a sami al-itar shine wato a yi shi maramara za ku ga mu ubangiji ya mutu da mu da maramara abubuwa da yawa za ku ji an ce a yi maramara ba cika ba a yi misali uku biyar gwargwadon bukata ibn abi al-qirawani a cikin risala yana cewa wa yastahabu an yukaffana al-mayyit fi witr musahabbi ne in za a yi al-kafani a yi wato mamacin al-kafani a wato tufa maramara thalathati athwabin aw khamsatin aw sab'a ko dai uku ko biyar ko kuma bakwai wacce tafi ko wacce kyau din mun kaga shi da yake wato mazalla ne ana bukatan abin da tafa jikin sa ya ta sama albarka kaga ba zai ayi la'akari da cewa wanda zai kamata a sa na farkon wanda zai taba jikin mamaci ya fi girma ba saboda a wannan an rinjayar da janibin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma malamai suke cewa in ba wannan din ba to ya kamata a zo sai a shimfida likafanan duka daya biyu uku wanda ya fi game jiki baki daya shi za a sa a sama an bayyana maganar kaga aka sa wani daya biyu uku a sama to wanda ya fi gama jiki wanda zai ya fi kyau din ta fuskar wato shi ya kiyaye maslahan mamaci to shine kamata a sa a sama sai kuma a bi shi a ba a sa mushi tare duka wa yahlaq bil hanuf a same shi duk a bi shi da tare sannan kuma duk bangarorin shi ma likafanin da ba a sa tare da kuma jikin sa malamai suka ce in ma shi kashi likafanin an samu kafin ma a zo ma an riga an mushi an tura shi da tare na wato hayaki to wannan babu laifi da malamai kusan malamai ibnu mudiri ya cewa shi bai ma san wanda malamin da ya saba ba yana cewa kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm duk wanda muka haddace maganganarsa daga cikin malamai yastahibuna ijmara thiyabil mayit, suna cewa musahabbi ne a tirara tufan mamaci. Yace amma fa wayan bagita nabbu ila annal mayit al muhrim, sai ya kamata kuma a kula cewa mamaci wanda yake yana cikin wato haramin sa yusatna min zalika, shi an togace shi. Zamu zo makan hadisin gaba ba min zalika liqaulihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa mazala wala tuhannithu, kar ku sa mushtirade ka sa mushtirade. To da ka shi mamaci wanda ya rasu a cikin a can wajen harami, kaga shi wannan ya fuskanci cikin wannan kaida. Amma in ba shi ba, to ana buƙatan shi kansa tufan da za a zo a nan mamacin ya zama dama can ya zo na kai shi sosai, wato an tirara shi. Sannan kuma a samu na wato zuzubawa ne ko na fesawa, to a albi su kowanne na ɗaya na biyu na uku kowanne a bulbula mishi tirare sosai sosai ake buƙata, ba wai wannan aka sa sosai saboda ana buƙatan ana wato shi abu mai ƙarshi yana taimakawa wajen kokowa da abu mai wari. To kuma kun san yadda lambarin yake, in mutum ya mutu kusan lambarinsa sai addu'a Allah ya tsare. Ibn Abi Sa'id al-Qayrawani a cikin risala yace wa yanbaghi an yuhannaqa al-hanud bayna akfanihi, ya kamata a sa masa turare a tsankanin wato kafanin nasa duka, wa fi jasadihi, da kuma a jikinsa, wa fi mawadi'i sujud minhu, da kuma dukkan wani bangaren sujudan sa, duk a ba sa turare a wajen. Duk inda aka saba yana yin sallah bangaren wannan arabu sujud din, da wani gawo sujudan da yake saba yana yi, to da a same shi ya wato a hade shi da turare. Suka ce me yake ma haka, saboda ya kokawa da wari da yake samu za a samu aure. Wannan shine daga cikin himman da malamai suka fada. To bayan an gama bulbula shi likafarin da turare, sai a zo a sanya shi mamacin akan wato likafari na sama, lifafa ta sama, sai a sanya shi, sai a nade shi, a fara nade shi da na farkon wanda ake son dama ta zama ta fi kowanne girma kuma ta fi gamewa. Misali yana cewa udrijati ha itraja, yana faɗan cewa haka aka yi manzon Allah, shi ma haka aka masa da aka zo, to sai aka nade shi nadewa. A nan kuma malamai suka ce kuma sai a sami kafin a nade shin baki daya, sai a sami wani wata auduga haka, ko auduga ko kyalle ko babi aka samu, amma dai al-qudul malamai suke faɗa a samu auduga, sai a sanya sa ta turare a jikin auduga, a sa kuma kafur, shi ma ya zama wato ya haɗu da kafur da turare din, sai ya zama ana ɗaukar audugan a ciki ana tsuma audugan da shi. Sai duk wani saƙo na jikinsa da kuma duk wani wato huji na jikinsa, ido ne, baki ne, kunnuwa ne, da duk wani inda dai za a samu huji ko wani saƙo na jikinsa, sai a da a sassanya wannan audugan a shashara wajen. Suka ce wannan hikima haka saboda daf'a lil hawa, saboda a cewa a tunkuɗe duk wasu ƙwari da za a iya zuwa wanda wannan wajen nan ne asalin inda za su fara tagetin wajen. To sannan kuma kamar yadda wato muka karanta, sai a sanya duk ɓangarorin alwalarsa guda bakwai a sanya turaren, sannan kuma sai a je a ƙara samun wannan audugan. In aka ƙara samun wannan audugan, sai a sake sawa turare. To sai audugan mai ɗan yawa shi kenan, sai a sa tsakankanin wato duburansa. In aka sa wannan wajen shikenan, in za a ɗauri shi a ɗauri shi a haka a ciki. Suka ce wannan shi ma saboda lokacin da aka ɗauki mamaci, a lokacin da ake ɗan a yi haka da shi a yi haka da shi, ko a ɗauke shi a kafa da za a tafi da shi kushewarsa, wataƙila zai ɗan motsa, an je gangara an je waye, to da yadda ya motsa shi ma cikin zai motsa, to yana motsa kuma wani abu zai iya fitowa, haka ko da ya fito shi wani abu da kuka sa zai tunkuɗa mu. Sannan kuma warin da ake sa ran za a ji, to nan ƙarshe kuma zai zama ya yaƙe shi. Wannan shine abinda mai askari shi ma ya ƙara tabbatarwa a cikin Irshad Salik ɗinsa, yake cewa wa yulsaqu ala manafidihi qutlun muhannab, yace a samu duk wani hujinsa da wani waje da yake magamaci inda zake kaman huji kaman baki da sauransu, shikenan sai a sa wannan audugan wacce take akwai turare a cikinta. Sannan daga baya kafin a nade shi kuma duk jikinsa baki daya za a bi, duk a sa da sa turare shi ne duk jikin sai a ba a sa turare ko ina banda wannan waje da aka bashi kulawa ta musamman, to kuma sai a bi jikinsa baki daya sai a sa turare. Sannan kuma suka ce lallai a sa a kansa, a kan shi kanshi shi ba a sa turaren, sannan kuma a sa a gemunsa, sannan kuma daga baya kuma sai a nade shi a daure shi da wannan lifafar ta farko wacce take tafi yalwa, to daga baya sai a zo kuma shi ma na biyun shi ma da ba an sa tunare sai aka nadewa haka na uku haka ne gurgudo in guda uku aka tsaya to in kuma biyar aka tsaya in bakwai aka tsaya gurgudan abin nan ana dai bukatar zaman zubaka ba kamar lokacin da muke yi ba a lokacin da ake aka zo sai an fahimci cewa wannan lifafin ba zai isa ba sai kuma a dage sai an sa mawaci musamman mata su aka samu wannan matsalar su suna da ciki su an fara sawa ana ga kira gani ina ta yagewa kuma ana ta matsa mu kai ai hakuri mu aje a kawo saboda dai abin nan tunda wani abu ne zaka ga gashi malamai suna fada kuda ce saboda jiki ana motsi wani abu zai iya fitowa ya tunkuɗe kaza ko saboda kwari to ai kaga nin kamar ya wato ya ta wato yayyagewa kusa duk wannan makasudin ka riga ka ya gargala shi kuma to wannan shine abin da malamai ke fada suka ce idan aka gama in aka gama sai a bi sai a ukulle shi ta wajen kai da wajen kafa saboda kar a zo kana tafiya kuma daga baya abin na kwancewa kaga aka daure shi shikenan an yi maganin komi wasu daga cikin malamai suna cewa kai da kafa kawai amma da yawa daga cikin malaman malikiya suna cewa ma amma kara hadda wurin wato kufunsa wannan shine abin da mai askari ya faɗa yace fa idza udrida shudda inda ra'sihi wa wasatihi wa rijlaihi idan aka nade shi to sai a sanya wajen a daura kansa a daura wato tsakiyarsa kuma a daure wajen kafansa sannan abin da ya saura in akwai abin da ya saura na abin da kaka ana bukatar yi abin ya saura ke saura na shi wannan na wannan wato masha Allah muna magana cewa sai a daure saman a daura tsakiya a daura kafan kasa wannan shine abin da galibin malamin malikiya suke fada shine mai askari ya fada malamai suka ce duk abin da kuma yi saura duk abin da ya saura na kafa din kaga shi ana bukatar kafa ya zama yalwatacce kenan abin da ya saura to a zo wajen kansa da kafansa a kara san yanda za a yi a kara sutura wajen duk alfadul min alkafan to a zo wajen kansa saboda wannan shi mazala shi da kansa ya bada muhimmanci ma abin lokacin hadisin Musa ibn Umayr kusan ya an tafi in aka sisi ta kai sai kafa ta bayyana in an sisi ta kafa kuma kai ya bayyana sai manzo Allah sai ya ce sai umarni cewa a sanya a sisi ta kan nasa kai za a fara maslaha kai za a fara kulawa da shi sai manzo Allah sai nan ya ce a fara sisi cewa sai ya ce kuma a sanya al-ibkhir a nan wajen wata kafarsa wanda ke nuna maka cewa lalle ana bukatan waɗannan wajeje a asirce su wannan kusan duk al'aimatul arba'a wannan abin da muka faɗa ya kusan ma ya zama ijma'i kusan duk ittifaqi ne nasu an ba kawai waje je kalli da zaka sanda saba amma kusan lubbin abin da muka faɗa kusan ittifaqi ne na madbai wannan din to sai magana da suke cewa idan aka tafi wajen can kabarin za a kwance wannan daure-dauren da aka yi ko za a bar shi yanda yake kai a sa shi za a kwance ko za a abin nan Imam Ahmad ya yi nasi akan haka cewa in an tafi a kwance saboda dama an daure ne saboda kar ana cikin tafiya wani abu da ya rushe da aka yi kuma ya kwance don da zarar an tafi shikenan sai a kwance da kuma da yawa wasu daga cikin malaman malikiya da wasu su ma duk sun faɗi wannan suka ce saboda babu bukata bayan an riga kai shi kabari akwai hadisi da aka bi wato a wannan amma suna da dan rawaita suka isnadi akwai hadisi na da Abubakar bin Abi Shaybah wato ce wa hadathana Khalf ibn Khalifa an abihi adhunnu sami'ahu an ma'khi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu adkhala Nu'aym ibn Mas'ud al-Ash'i al-qabra wa nadha al-akhilla wannan hadisi Abubakar bin Abi Shaybah yace rawaito daga Khalf ibn Khalifa ibn Sa'id daga babansa shi Khalifa ibn Sa'id sai yace ina tsammanin yaji daga Maqil yace ina tsammanin yaji daga Maqil bai tabbatar ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya shigar da Nu'aym ibn Mas'ud al-Ash'i kabarin sa to da aka zo wannan kullin aka sai ya kwance wannan isnadin sa akwai rauni shi Khalif ibn Khalifa shi kan amintacce ne da shi mai gaskiya ne a karan kansa amma dai ya samu ikhtilafi daga Sha'al Ahmad da Imam Ahmad da yaje ya ganshi ya ga wannan tsohon baya ga yarku gaskiya sosai aka shi Imam Ahmad sai ya rufa kashi asiri bai ruwaya a wajensa ba amma wasu daga cikin tsarifin Imam Ahmad suna riwaya daga wajensa Abubakar ibn Abi Shayba da yake dan girman Umar kadan to shi ya riske shi wataƙila ya same shi lokacin da hadisan nasa ba su sukurkuce da yawa ba to amma babansa majhul ne ya same ikhtilafi lokacin wajen shiga ta 80 bayan hijira 79 ko 80 ji Imam Ahmad to sai Imam Ahmad ya same shi din sai bai riwaya wajensa ba ya fahimci cewa baya gane abubuwa sosai to kuma shi kadai ne ya riwaya daga babansa shi babansa ba ya zama ya shahara da ilimi ba da haka ibnu hibban ne kadai ya wataka shi akan al'adar sa na wataka majhulai haka hadisin yana da rauni kuma a cikin hadisin akwai illa sosai illan farko shine Abu Dawuda ya fitar a cikin barasid din sa ya fitar da sanin hadisin zuwa ga khalifa ibnu sa'id amma dan cewa ya isa masa daga manzon Allah ba matsayin cewa ba ka ibnu sa kaga sai sai ce ina tsammani ya ji daga wani to da gaira tsammani ko dai magana daga shi khalifa din dansa Khalif ibn Khalifa ko dai daga Khalif din ko kuma shi daga Abu Kabir Abi Shayba wannan tsammani daga Abu Kabir Abi Shayba ne ya ruwaito shi daga Khalifin ya zama dama ya da shi kurkucewa kaga alaman abin da Imam Ahmad ya faɗa a bidi yake bai gaba rikewa ba Imam Ahmad dai shi Abu Dawud ya ruwaito a matsayin cewa ya ce ne manzo Allah ya isa masa wato ya isa masa cewa manzo Allah lokacin da izan wada ga abin da ya faru to in hakan aka ce shi Nu'aym al-Ashta'i to shi kuma malamai abin da suke faɗa shi ya mara bayan manzo Allah kaga yana cewa ya tashi kabari a cikin sahihin hadisi akwai illa sosai ana cewa shi ya rayu kusan karshen kharibatu Husayn Uthman ko farkon kharibatu Sayyidina Ali kamar yadda al-Muhaddith Bashar Awad Ma'ruf ya faɗa a cikin Tabi'i da Matabi'in Kamal to kaga hadisin akwai matsala sosai wato laka dauki hadisi aka ba kawai dai mu dauka cewa wannan musulmai malamai sun ci istihbabin sa sun cewa musahabi ne ayi wannan din saboda galibi ai yayin da aka je da shi ba buƙatar sai kuma an daure tunda da ba an daure ne saboda kar ya gwargaje tunda dai an riga an je ga shi Allah sa shi kabari kaga wannan abin da za a yi ya riga ya kawo idan aka kai mutum kabarin sa in za a shigar da shi malamai suna cewa a shigar da shi daga rijlai al-qabr daga wato ta bangaren da anan ne yayin da aka sa shi kabarin nan kafin zaka tsaya dama dai ko san aya akwai maganar cewa la hadida shaqqu abinda malamai suka fi so shi ne ai lahadi wannan lahadi da ake yi wanda za ga ayi kuma sai ai jaka a ciki suka ce wannan yana yafi saboda shi ne galibi magabata suka fi to amma idan ana iya samun aje wani waje wanda yake su kasan su wacce take kasan ba za ta dauki wannan lahadin ba daga ka abada in ba haka ba za ku je ku irin wannan kabari kuma daga baya kuma kasan ta zama ta zaizaye ko wani abu kamar cin wannan saboda akwai nan sai ya ce ne shakku da yanayin kasa ne ya danganta in amma kasan za ta zama ta karba to lahadi ake bukata a yi shi al-lahadi ake bukata ba shakku ba in kuma aka je ba za ta yi ba sai a yi a shakku suna cewa idan aka tafi in za a sa mutum a kabari din sai a fara shigar da shi daga rijlai al-qabr shi ta inda wato in aka shigar da shi a nan kafan za ta zauna nan ne asalin mazaunin kafansa to ta wannan mashigar ne za a fara shigar da shi a fahimci maganar aka ga yadda aka ɗauko shi ga shi ne nan in aka tabbatar da shi ai wannan ne kafansa a nan za ta tsaya to ka shigar da shi ta nan ko ta nan a fara shigar da shi ta inda kafan nan za ta tsaya in an sa shi ya zauna wannan shi ne malamai suka faɗa sannan kuma bayan an sashi a kabari din sai a fuskantar da fuskan shi ya fuskanci alƙibla iya abin da za ku iya yi abin da ba za ku iya yi ba ka kwallafa maka amma fuska aka ce kalla alƙibla ba fa kansa ko kafarsa ba kaga kai ba ai in ka ce wai kai wata sila hannun duka ka ce wai sai ya fuskanci alƙibla to ba lalle ba shi ya fuskan da ake sanya kalla alƙibla abin da ake bukata kenan sannan kuma suka ce yayin da aka sashi a kabarin inda dai za ku ga galibi wanda suke tsaron makabata suke iya wannan za ka ana sana ɗaukar wani ɗan tubali ko wani ɗan bulo ko wani abu haka sai a ɗan tokare wani ɗan bayansa sai a tokare da wannan abin da duk dai saboda da a tabbatar cewa ya zauna da kyau sannan kuma in za a sanya shi a cikin kabarin a yi kokari a sanya shi a tsarin damansa kamar yadda dama in yana raye in zai bacci lokacin da baccin zai kama shi ana bukatar farkon kwanciya ya fara yi a ɓarin dama wannan shi sa malamai suka ce a wannan idan za a sashi a cikin kabarin kuma sai a ce bismillah wa ala billahi rasulillah. Wannan hadisi akwai maganganu na malamai, wasu da cikin malamai dai sun hasana hadisin. Hadisin Imam Ahmad, Imam Tirmidhi suka rawaito hadisin Ibn Umar. Imam Ahmad, Imam Tirmidhi, Imam Ibn Majah, wasu daga cikin malamai sun hasana shi. Sun ce hadisi ne hasan. Sheikh Albani shi ma yanzu wanda ya hasana shi. Sannan kuma wanda yake kusa da shi mamacin. Wanda yake kusa shikenan sai wato sai a sanya mishi wato a fara sanya masa kasa. So uku tukuna san daga baya sai a bishi a kulle shi baki da talafu hatayat injima da bai wannan shi ma kusan malaman bazai sun faɗa haka idan za ka ga lokaci yanzu sai wani ya ce a shi da shefur zai a da hannu aka ce a fara da hannu aka ce a fara a je su uku haka wasu na suna wasu daga cikin malaman mutaakhirun suna cewa akan da wasu abubuwa duk wannan cewa akan da wasu abubuwa lokacin da ake sa kasar ni ban ga wani hujja akan wannan ba kawai dai a daisa tana dai haka dai magabata aka samu suna yi sai a je a sanya shi su uku wanda ke kusa shikenan yayi shikenan ba wai zo da sai kowa yayi ba shikenan kuma gargwado sai daga baya kuma sai a zo a bi shi sai a rufe shi baki daya shikenan sai a ja da shi daga shi kuma sai aikin sa Allah ya tsani wannan takace shine abinda malamai suka faɗa game da wato yanda za a sa shi mamaci a cikin kabarin sa sai muka shiga hadisi na gaba insha Allah mala yace an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi arafah idh waqa'a rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ما نتيجة كتنك بسيسة الوقص كسر العنق وانا حديثي لك عبد الله بن عباس الله تعالى يدرس مشيدة بابنسة يتي تائلين دوان باو الله ينا تي يعني تقول لك ديوان عرفها رسو sai kawai ya faɗo daga abin hawansa fa waqasat shikenan nan da nan sai ta karya masa wuya aw fa awqasat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sai mai ce masa yace iqsilu hudiku masa wanka bima'in wasidir da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi thawbayhi amma idan kun tashi za ku mushil kafani ku mushil kafani a cikin tufansa da yasa na haramin sa ولا تحنطوا كركسا مستناري ولا تخمروا راسه كركو ديف فسكانسا فانه يبعث يوم القيامه ملبيا ذا اتاد دشي تشار قيامه يرا تلبيهسا يرا لبيك لبيك وفي روايه وتا روايه ولا تخمروا وجهه ولا راسه كركو رف فسكانسا كو كانسا مالتي الوقص لاكتي الوقص شيني كسر العنق شيني واتو كاريا واتو ويا to wannan shi yasa ibn al-munzir lokacin da yace lalle a yi turare a sa turare a turara wato shi tufan mamaci sai sauri ya maka kanda karke maka to gaciya yace amma da ya faka wata a fada ku banda fashi wanda yake al-mufrid banda wanda yake cikin aikin haji wanda yake cikin aikin haji to shi yana cikin wani yanayi da masu aikin haji da kuma masu shahada za mu zo insha Allah za mu yi bukara na kamun a cikin hadisan nan bai kawo shi ba saboda su suna tare da kusan hukuncin su daya ta fuskan ba a musu ba a sa musu tare da sauransu suna da abubuwa da ya hada su tare amma shi kaga mamaci shi wanda ya rasu a cikin wajen aikin haji wala yayi umari a masa wanka a hada kuma da asidir amma ka kafur kaga maganan kafur shine wato matsala ya hana shi yasa shi ibnu al-mudhir yace wala tuhannitu wancan maganar tasa to haka kafir kuma wani nau'i ne na wannan sai dai Allah yace kuma a mishi kafani da wato kayan harami da yasa na sama da na kasar sa wanda kuma cikin iko Allah ma kaga kayan da yasa dama wato ai farade ne guda biyu kuma saboda haka da tufan da yasa wannan tufan guda biyu na sama da na kasar da shi za a hada sai a mishi wato al-kafani wala tuhannithuhu, sai dai shi kar a sanya masa turare, kamar da manzo ya fada wala tukhammiru rasahu, kar kuma wato a sanya wani abu da zai rufe mishi kai, wannan saboda ya tashi lokacin da tashi a yanayi da ubangiji zai wato a yanayin da ya mutu, wannan kamar gata ne ubangiji yake masa, kaga akwai in maslahan duk da akwai maslahan cewa jikinsa ana bukatar jikinsa a kiyaye mishi jikinsa, amma da yake akwai maslaha ga kuma addini, wanda gata da ubangiji zai masa aka fara gabatar da maslahan addini, akwai maslahan shi jikinsa, maslahan kan kansa, saboda wannan tagoma shi da ubangiji zai yi masa. Wannan hadisin gaba muka shiga ciki ba lalle ba, ko mu shiga lokacin zai shi ba lalle abin nan ba ko ba komai, shi wannan dai akwai abin da ya mana saura, amma dai muka zo shi mutum da ya kacal na ganin mu zakata masu yara da sun cinye mana lokutan ko na'am. A ba komai, wannan matsala ce daban, shi wannan hadisin ba tsiya ne kan ziyara mata, kusan shi ma akwai sabani sosai. Wanne ne? A bai da girma, sai dai bayaninsa, sai dai shi ma dai ba ai duk kusan hadisai masu bayani sosai duk mun gaba, wannan ina zamanin zama ne kalilan kawai ɗaya biyu uku mun gaba ba shi kitabu da zai zan baki da, sai mu shiga wasu abubuwa kuma can babi na gaba, babi na kitabu zakat. Na'am. A'a, wannan ya daga cikin abin da shi za mu daura katun insha Allah ta'ala. Shi wannan akwai abin da ya dan bambanta shi da al-muhrim, akwai abin da suka haɗu, akwai abin da ya dan bambanta su, insha Allah muka zo akan shi za mu tattauna. To insha Allah in babu tambaya sai mu dakata a nan, akwai da makarar da Allah ba mu lada abin da. Na'am. Haka za a bar shi sai a rufe shi haka, saboda an sa shi ne da an sa shi ne, amma malamai suna cewa yayin da za a sa irin waɗannan abubuwa, to akwai kula kuma kar a je kuma a ce wai can cikin baki sai za a tura, ko kuma can cikin shi wannan asalin abu da shi ne ce maka aka su kasu malamai cewa suke baina aliyatai tsakanin duburansa, haka suka ce kaga ba can ciki za a tura ba, ba can ciki za a tura ba, za a sa shi tsakanin nan ne sai a ɗauri shi da wani abu, shi kenan kaga ya tsaya a wurin. To duk na'am. Bambas ke nan? Abu da gaba muka ce? Tunda shi ma dai abu da gani a jikin sa ba, kaban wannan, amma ba wai a je a sa shi a cikin sakonnin ba, sakunan ba. Shi kenan, sai abu da wani abu wanda zai biya bukata, ba zai sai magariya ba ai. Sai da magariya, wasu yanzu ɗan zamani ma da shi sai su bar magariya, a za ka ji muna ta yawan faɗa cewa ka a bar magariya, saboda magariya tana yin wasu amfanunnuka wanda shi wasu ke maka su ba sa yi. Ita magariya tana taimakawa wajen haɗa jiki, mamace in ya mutu jiki ya saki, to in aka samu shi magariya kuma zai taimaka wajen haɗa jiki sosai. Mata sun sani yadda suke amfani da magariya wajen abubuwansu, saboda haka yana taimakawa sosai. Shi kanshi kamar kafin yana taimakawa wajen yaƙi ƙwari. Banda an kwari kuma jikin kuma shi kansa in aka je aka sa shi zai ya injima haka. Banda dai ba za a yi ubangiji dabara ba, amma kuma duk wani al'akhdhu min asbabi ruqo sa bi ubangiji ta shara ta sai ani. Babu wani abu an yi insha Allah, tunda da ba kasu magabata sun suna yi haka din. Na'am. To in muka zo katu a tuna mana sai mu wannan. Akwai akwai maganar yawuwa, akwai maganar wanda ya zo a lokacin hadisin da mazalabi ya tambaya, akwai wanda ya kwanta da iyalinsa a wannan rana. Insha Allah idan muka zo kada yin manta ne, amma dai tunda kai kana zuwa sai a tuna mana mu buɗe da shi. Insha Allah sai mu buɗe katunmu da wannan matsalar, Allah ya yarda. Na'am. A to ai ni ba san fa ita ma sun fi ni sani, su magariya kana zuwa nan nan waje za su ce su maka magariya su baka ba sa mu sai da busa shi anan ah wai shi yana cewa ba sa mu danye ko sai busa shi anan a lokaci ba kaje za ka kasa an same shi ni ne na san lokaci kawai akwai lokacin da nima yawa anan waje ko ana samu ana samu ko islamic games ko kuma masu sai da dan abubuwa na ganyayyaki sanyin sa kasa kai haka duk wani masu sai da saiwa haka za ka yi a sai da sai da shi kana faɗa mu za su kawo maka da sun da maka ga mun cewa ga abin da za a yi shi sun san wanda aka bi bukata a wannan lokacin kun kuma mai rai zai amfani da shi ko su san wani za su ba shi su da kansu za su baka shirya ba ya za ka yi sun san shi sosai sabulu baya bai dauke makafin magarya in babu aka yi amfani da sabulu nan ba za a ce dame ba amma shi magarya yana da irawa da wata yana da wani amfani wanda yake shi zai na jiki yanzu sai kawai ka taba ganin su mata za su zo su adan su na mata su ne su dauko sabulu ai shi banda wannan banda tsabci jikinsa akwai abin da zai ma jikin shi jikin mamacin ana bukatar jiki ya kame ya kara hadewa wannan shi kuma magariya shi ke wannan da shi da su kafin galibi su suke taimakawa wajen jiki ya wannan kusan aka rasu sai addu'a Allah ta'ala ya iya mana ya samu cika da kyau da imani wannan kalubale da muke da muka shiga na wannan kasa insha Allah jarabawa ce ko ubangiji zai samu jarabawa Allah ta'ala ya samu jarabawa Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya wacce take tabbatacciya Allah ta'ala ya tabbatar mana da kasan mu cikin zaman lafiya duk wani wanda yake neman mu da sharri Allah ta'ala kuma ya mai da sharri sa kansa abin da muka taja Allah ya ba mu lada abin da muka sallar Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.